أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci na al-Imam al-Bukhari da ke cikin guwar rijiyar zaki a nan kanan Dabo a tarayyar Najeriya. A yau muna 4 ga watan Ramadan, hijira 1447, wanda ya zo daidai da 21 ga watan 2 miladiya 2026. Cikin tafsirinmu na littafin Allah Maɗaukakin Sarki, har yanzu muna cikin suratu Zumar. Jiya mun tsaya akan aya ta 9, yanzu insha Allah ta'ala za mu dora akan aya ta 10. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul ya ibadilladhina amanu ittaqu rabbakum. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
نعم. الله مدوككين سركيتي قلكتي يا عباد الذين آمنوا يا كوباينا والأنفسك بعد جسكيا ittaqu rabbakum, ku kiyaye dokoki na mahaliccinku ubangijinku. Lillazina ahsanu fi hadhihi dunya, ga waɗanda suka kyautata a wannan rayuwa ta duniya suna da hasana kyakkyawa. Wa ardullahi wasi'a, kasar Allah maɗaukakin sarki mai yalwaci. Inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum, ku sani kadai ana cikawa masu haƙuri ladansu bi ghairi hisabin, ba tare da lissafi ba. Allah maɗaukakin sarki a wannan aya yana umarni, yana ƙara kiran waɗanda suka yi imani su ƙara tabbata akan abin da suka yi na imani da Allah da kuma kiyaye dokokin Allah. Qultati, ma'ana ka faɗa musu ya Rasulullah. Ya ibadillazina amanu, ya ku bayina waɗanda kuka ba da gaskiya. Kun ga kira ne da aka keɓance shi ga muminai waɗanda suka yi imani. Allah ya ce ittaqu rabbakum, ku kiyaye dokokin ubangijinku mahaliccinku. Kalmar ittaqu tana nufin kiyayewa da kula, kiyaye dokoki na Allah maɗaukakin sarki ta hanyar yin abinda Allah yake so da barin abinda Allah ya hana. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, kaman ta umarnin Allah da kuma nisantar abubuwan da Allah ya hana. Anan an ce rabbakum saboda me? Dan a tunawa su waɗannan bayi ni'imar da Allah ya musu ta halitta, da bada lafiya, da bada rayuwa, da bada abinci, da bada kulawa, da duk wani abinda Allah ya yi wa bayi. Kisa ka lafazin ar-rabbu, domin ar-rabbu shi ne mahalicci wanda yake renon bayi, wanda ya muku wannan ni'ima ku kiyaye dokokin shi. Da haka anan kamar ana nufin su tabbata a kai, su kafe a kai. Kisa waɗanda suka yi imanin aka kirawo. Sai Allah ya ce lillazina ahsanu, ga waɗanda suka kyautata fi hadhihi dunya, a wannan rayuwar ta duniya suka yi aiki mai kyau, suka yi wa Allah da'a da biyayya, suna da hasana kyakkyawa, ana suna da kyakkyawan sakamako. Anan wasu malamai suka ce wannan hasana din, kyakkyawan sakamako, ana nufin na nan duniya. waɗanda suka kyautata suka bi Allah a duniya, to Allah zai ba su kyakkyawa a duniya. Kamar yadda Allah ya ce, man amila wa man ya'mal min as-salihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Allah madaukakin sarki cikin suratul Nahl, duk wanda yayi aiki, Allah ya ce duk wanda yayi aiki na kwarai, sawa'un namiji ne ko mace, falanuhiyannahu hayatan tayyiba. Allah ya ce za mu rayar da shi rayuwa mai kyau. A ramar tafsiri anan suka ce a nan duniya ce nan, sannan a lahira wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. A lahira kuma za a ba su ladansu fiye da mabikin abin da suke aikatawa. Sai zama a nan duniya kyakkyawa, a lahira kuma za su samu mabikin abin da suke aikatawa. Da haka anan suka ce hasana, a nan ana nufin al'afiya, as-sihhatu wal afiya, ana nufin lafiya da samun rangwame da samun afuwa. Wasu kuma suka ce lillazina ahsanu, waɗanda suka kyautata suka bi Allah, fi hadhihi dunya, a wannan rayuwa ta duniya, hasana, suna da kyakkyawa a wajen Allah a lahira. Sai zama hasana din ana maganar sakamako na lahira. To amma duka fassara farko akwai aya da ta gwada haka, haka wannan fassara ta biyu dama sananna ce duk ayoyin alqur'ani sun nuna wanda yake imani da Allah ya kiyaye dokokin Allah, to sakamakonsa kyakkyawa ne a lahira a wajen Allah madaukakin sarki. Da haka duka fassarorin guda biyu suna da ma'ana, kuma za su iya shiga cikin aya. Ko dai ka ce waɗanda suka kyautata a wannan rayuwa ta duniya, hasana, suna da kyakkyawa a duniya, wannan Allah zai raya su rayuwa mai kyau kamar yadda waccan aya ta faɗa, falanuhiyannahu hayatan tayyiba. Ko kuma ka ce lillazina ahsanu, waɗanda suka yi wa Allah ɗa'a suka yi biyayya, fi hadhihi dunya, a wannan duniya, hasana, suna da kyakkyawa a lahira, ma'ana kyakkyawan sakamako a lahira. A nan duniya in mu'mini yayi aiki, musulmi yayi aiki, Allah yana iya bashi kyakkyawa a duniya kuma ya bashi ladan lahira, bai hana shi samun lahira dan Allah ya bashi sakamako a duniya. Amma kafiri idan yayi aiki kyakkyawa a duniya, to bai da lada a lahira. A nan duniya Allah ya ga dama zai iya bashi, ya taimaka wa mabukata, sai Allah ya ƙara mai lafiya. Ya taimaka wa marayu, sai Allah ya ƙara mai yalwa arziki. Duk a nan duniya Allah zai iya bashi, amma in je lahira bai da komai, kamar yadda ayoyin alqur'ani suka nuna. Yadda mutum ya kai da kyautatawa, yadda mutum ya kai da yin abu mai kyau a wannan rayuwa, matukar babu imani to Allah baya karba. Amma mana'uhum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi. Allah ya ce ba abinda ya hana a karbi ciyar wadda munafikai suke, sai dan sun kafirce wa Allah da manzon Allah. Shi yasa Allah ba zai karba ba, amma sun bayar to Allah ba zai ba su lada akai ba. Wallazina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu az-zama'u ma hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajada Allah 'indahu fawaffahu hisaba. Allah ya ce waɗanda suke kafirai ayyukan su to ayyuka ne da yake kamar kawalweliya. Yahsabuhu az-zama'u ma bijin ikirwa in ya hango kawalweliya, idan rana ta tashi mutum ya kalli gaban shi kan titi sai ga kamar ruwa ne a kwance akan titi, shine kawalweliya. Amma da ya iso gurin sai tare da ba komai, kasarabin biqi'atin yahsabuhu az-zama'u ma bijin ikirwa zai dauka ruwa ne hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an. Me yasa ake magana bijin ikirwa? Domin zai zo da bukata. To su ma kafirai za su je lahira a lokacin suna da bukatar wannan ladan. Allah ya ce lam yajidhu shay'an, ba zai samu komai ba. Wa wajada Allah 'indahu fawaffahu hisaba. Saboda kafirci. Kafirci zai hana Allah ya karba. Wa Allah ya ce muka sanya abinda suka yi, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'allahu haba'an mansura. Muka gabatar da abinda suka aikata na aiki, muka sanya shi kura a bashekewa. Da haka wanda duk bai da imani da Allah, duk irin kyautatawa da ya a duniya bai da lada a wajen Allah. Kuskure ne da kuma jahilci. Za ga wasu na duban kafiri wanda ba musulmi ba, wanda bai taba faɗin kalmar shahada ba, dan yayi wani abu na duniya ko ya kyautata a duniya ya mutu, su ce Allah zai kai shi aljanna. Ba da za Allah ya sanya shi aljanna. Dan wannan yadda da wannan rushe gaba ɗaya alqur'ani. Alqur'ani dai ya nuna mana cewa kafirai ɗan wuta ne, mu'minai su ne 'yan aljanna. akwai allazina amanu akwai allazina kafaru to sai wani ce ga wani kafiri yalle shi yake kiro wutan lantarki duk duniya ana amfani da ita wannan abin da yake kiro ba da za'i ya mutu kuma Allah ya sanya shi wuta ah bai yi imani da imani sharadi ne kushe shi sai ana Allah ce lil ladina ahsan wadanda suka kyautata kyautatawa din Allah ma'ana suka yi imani da Allah suka bi Allah madaukakin sarki to waɗannan su ne suke da lada a nan duniya Allah zai iya ba su lada a lahira kuma Allah ya ba su amma wanda ba su yi imani ba to in sun yi aikin ma Allah baya karba dan haka tauhidi da kadaita Allah shine tushen ginin ayyuka akan shi ne bawa zai samu lada idan bawa bai da tauhidi to da abin da ya babu lada a wajen Allah madaukakin sarki dan haka mu'mini yana iya samu abubuwa guda biyu a duniya ya samu sakamako a lahira kuma Allah ya bashi fiye da abin da ya gabatar kamar yadda ayoyi suka nuna an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da mutumin da zai yi aiki na alkhairi kuma dan Allah amma sai ya sami yabo da gurin mutane shi yayi dan Allah ne manzo Allah ya ce to wannan bushara ce ta gaggawa da aka yi wa mu'mini mana bushara ce ta Allah ya karbi wannan abu da haka mutane suka yaba masa amma ba yayi ne dan neman yaban mutane ba innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura shi yayi ne dan Allah amma kuma wannan abu ya samu karbuwa a gurin mutane suka yaba to wannan bai hane samu lada a wajen Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce wa ardullahi wasi'a kasa ta Allah wasi'a mai yalwaci ana ku hijira ku bauta wa Allah a ciki abinda yasa aka wannan gabar an yi maganar kyautata wanda suka bi Allah wani yana iya cewa to ni ina so in bi Allah amma an hana ni a garin mu an hana ni kafirai in dai imani za su kashe ni ko ba za a bani ci ba za a bani sha ba ko za a kore ni daga inda nake aiki shi yasa sai Allah ya ce wa ardullahi wasi'a kasar Allah mai yalwaci ma'ana ku yi hijira kada ku tsaya a wannan guri ku fake da wannan kuke bin Allah wannan aya tana magana ne kan hijira hijira kuma kamar yadda malamai suka yi bayani dalilai suka nuna kala-kala ce hijira ta farko da aka fara yi a musulunci hijira da sahabbai suka yi zuwa garin Habasha daga garin Makka zuwa garin Habasha lokacin da tsanani ya yi tsanani bayan wannan hijira malaman sira tana cewa an yi ta karo biyu ma'ana an yi hijira sau biyu sai hijira da manzon Allah ya zuwa Madina manzon Allah ya bar garin Makka da umarnin Allah da izinin Allah ya fita ya koma Madina kuma sahabbai ma an umarci su yi hijira lokacin wajibi ne duk wanda yake da iko yi wannan hijirar wajibi ne sai ya zama za a hijira a ban Makka dan a lokacin tana hannun kafirai kuma musulmai ba su iya bautawa Allah yadda suke so manzon Allah ya koma Madina aka ci gaba da zama da a Madina har zuwa lokacin da aka bude garin Makka musulunci ya shigo garin Makka aka karya gumaka aka rinjaye kafirai aka kore su daga cikin garin ko dai mutum yayi imani ko ya bar garin Makka ta zama garin musulmi sai manzo Allah ya ce la hijrata ba'da al-fath to yanzu babu hijira kuma bayan an yi fathu Makka bayan an bude garin Makka yanzu ba magana mutum yayi hijira daga Makka ya koma zuwa Madina su kuma wanda suka yi suka koma Madina to a ka'ida ba a yadda su dawo Makka kuma su zauna su da Makka sai dai su gusu yi ibada su koma inda suke wannan hijirar ta tafi kenan ba za su dawo Makka ba to wannan hijirar daga nan ta karu ba magana yanzu mutum ya bar garin Makka ya koma Madina da sunan hijira irin wanda aka yi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai wani abu na halal ya kai shi kasuwanci ya kai shi halal ne zama ya kai shi halal ne wani abu halal ne amma da sunan hijira wanda yake a zamanin manzo Allah ce la hijrata ba'da al-fath sai nauki na hijira wanda shi ma yana nan shine yin hijira daga garin kafirci zuwa garin musulunci mutumin da ya tashi a garin da yake na kafirai garin kafirai shine garin da ma'ana kafirai suka yi rijaye a garin kamar da su malamai suka yi ta'arifi cewa ana cewa gari na kafirai idan nan kafirai ne suke rijaye a garin yanzu akwai garuruwan da zaka je kasashen da zaka je ba zaka ji kiran sallah ba in za ka yi sallah sai dai ka yi a ɗakin da kake ka sauka ko a gidanka saboda mai saboda a majority wanda suke garin duk kafirai ne to irin wannan shine garin kafirci ko kuma garin da dokokin kafirci suke gudanar da shi ko musulmi a cikin kadan ne musulmi a cikin kadan ne kuma kafire ne shugabanni shi ma wannan wasu malamai suna cewa garin kafirci amma suka ce garin da ya zama musulmi ne masu yawa dai koda shugaban kafiri ne amma musulmi ne masu yawa duk inda mutum yake ta zai ga musulmi zai ga masallaci zai ji kiran sallaci wannan ana daukar shi garin musulmi yadda shugaban kafiri ne ko kuma garin da shugaban musulmi ne da haka shi yake jagorancin garin amma akwai musulmai a garin akwai kuma wanda ba musulmai ba kila daidai da daidai ake kila ma kafiran su yawa amma shugabannin kuma musulmai ne suna ana kiran sallah ana bauta Allah to wannan ma suna daukar shi garin musulmai amma ittifaqan garin da ya zama kafirai ne suke jagoranci su kuma kafirai ne mutanen garin wannan garin kafirai ne to ana son mutumin da yake a wannan garin yayi hijira mustahabbi ne mutumin da yake garin kafirai amma ba sa hana shi bautawa Allah yana iya yin sallah yana iya yin azumi yana karanta alqur'ani yana ibada amma ba garin kuma na kafirai ne to mustahabbi ne an so yayi hijira ya koma garin musulmai kada ya zauna cikin waɗannan kafiran amma ba wajibi bane amma wanda yake garin kafirai da ba sa bari shi ya bautawa Allah ba sa bari shi ya sallah an hana shi addini an takura masa to wannan wajibi ne ya bar garin ya koma garin musulmai ya zauna sai wanda bai da iko illa almustada'fina min ar-rijal wan-nisaa wal-wildani la yastati'una hilatan wa la ya'taduna sabila sai ma'ana mazaji ko mata ko yara da ba su da wani dabara ba wani iko ba za su yi hijirar ba an kuntace su an hana su to waɗannan ba laifi su zauna Allah zai musu afuwa tunda ba su da iko yin hijira kuma abinda bawa bai da iko Allah baya dora masa to wannan nau'in hijira yana nan daga nan har tashi alkiyama da yin hijira daga barin garin kafirci zuwa garin musulmi in mutum baya iya ibada a garin kafirci baya iya bautawa Allah to wajibi ne hijira ya koma shine Allah ya ce wa ardullahi wasi'a kasar Allah tana da yalwa ba uzuri bane kana da iko da zaka iya tashi kuma ba a barin ka bauta Allah azumi yazo ba zaka yi ba zaka yi sallah ba matan ku ba za su sanya hijabi ba kuna zaune ko ina arna ne to nan Allah ya ce kasar shi tana da yalwa ku yi hijira ku koma inda zaka bauta wa Allah amma in ana barin ka kai to mustahabbi ne mutum ya koma cikin musulmi ya zauna sai kuma nau'i na gaba na hijira shi ma yana nan zuwa tashin alkiyama shine kaurace wa saban Allah wani hadisi manzo Allah ya ce wal muhajiru man hajara ma da Allahu an mai hijira shine wanda ya kaurace wa abinda Allah ya hana mutum ya bar zunubi wannan wajibi ne akan kowa domin Allah ya umarni da mu risanci zunubi to duk abinda Allah ya hana to wajibi ne mutum ya kaurace wa wannan abu sannan akwai hijira kuma a wanda take faruwa tsakanin musulmi a junansu mutum ya zama yana zaune da mai sako ko mai aikata bid'a ko mai aikata bid'an nan baya wa'azantuwa da wa'azin da yake masa shi kuma zaman shi da shi akwai cutuwa kuma yana da iko da zai hijira to sai ya hijira ya bar wannan mai bid'a ya kaurace masa ko ya daina mu'amala da shi saboda ba zaman shi bai da amfani a tare da shi kuma shi yana cutuwa shi mai aikata sako idan yana sako ba a zama tare da shi yana cikin aikata sakon za ga wani ya je ya zauna guri ana caca shi baya yi amma ba duk caca ake a guri to haramun da ya zauna a guri Allah ya hana wa idza ra'aytal ladina yaquduna fi ayatina fa a'rid anhum hatta yaqulu fi hadithin ghayr in kuka ga wanda ke kutsawa cikin ayoyin Allah ko ana yin wani abin da Allah ya hana ko ana shan giya a guri ko ana caca a guri ko ku a guri da yake saban Allah ana zage-zage ana kada-kada ana raye-raye a gayyaci mutum walima ya je gurin walima sai zama ta cikin sun yi shiga tabarruji ta na tsareci ga wani DJ a gefe ga wani a wace haka za a yi walima to ba daidai bane ya zauna a gurin sai ya bar gurin saboda nan gurin ne da ake saba Allah haka saban manzon Allah suka yi dan haka kuskure ne ka ce kai malami ne kuma a kira ka walima kuma ka je ma'ana ka ga dukkan saban Allah a gurin kuma ka tsaya sai dai in zaka iya hana wannan saban Allah in ka zo zaka ce to waɗannan mata da suke shiga kaza da kaza ba daidai bane su fita wannan shiga ba haramun ne mata su shiga dai ana ganin kirjin su cikin ma'ana mayafai waɗanda suke kamar ba siya ba komai ba ka siya sun ariya in zaka iya wa'azi a daina a gurin a fitar da waɗannan sai ka tsaya in ba zaka iya ba sai ka bar gurin saboda ba daidai bane ka tsaya inda ake saban Allah duk ga masu zinubi a gurin ana kida ana waye koda ba wa'azi zaka yi ba abinci zaka ci koda kai ba malami bane an gaje ce ka ulima ka je da kayan giya an kawo ga kayan kida an kawo ga menene ana yi to sai ka bar wannan gurin dan guri ne da ake saba wa Allah Allah ya hana mutum ya zauna gurin da ake saban shi mai sabo kaurace masa ake yi ba a zama da fasiki ko wanda yake yin sabo sannan wanda yake aikata bid'a shi ma ana kaurace masa sai idan zama da shi dan akwai wata fa'ida turja mutum ne yana bid'a amma zaman ka da shi abokatar takanka da shi tana sanyawa yana ragewa kana jawo shi a hankali to wannan zama ne da fa'ida duk lokacin da yayi a barili ba sai ya masa amma in baka iya hana shi kuma kai ma zaka iya tafirantuwa da shi wanda zaka ga cewa yana zaune da mutumin da yake aikata bid'a shi ma a hankali kuma sai zama yana bin shi to kaga wannan shi ne abin da ake gudu da haka shi ma ana kaurace masa gurgudan maslaha gurgudan abin da ake gani amfani za ana auna amfanin kaurecewar da kuma amfanin zaman ana auna wannan mafsada da maslaha sannan kuma wata ana kallon karfin sunna a gari da kuma karfin bid'a a gari idan garin na sunna ne gaba daya ahli sunna su ne mafi yawa a garin to kaga anan zaka iya kaurecewa dan bid'a kuma kai rayuwa mai kyau zaka domin duk wanda zaka yi mu'amala da shi zaka samu wanda yake kan daidai amma in garin cakuɗe ne zuka mar rayuwar mu da muke a irin wannan garuruwa a cakuɗe ne to ba da za a kace za ka iya kaurace duk wani dan bid'a domin akwai abin da dole sai kai mu'amala kila a cikin danginka kila a cikin abokananka kila a wajen kasuwanci to irin nan kai zaka dinga auna ina zan shiga ina zan fita amma ba za a dauko irin bayanan da wasu malamai suke na cewa in ka ga dan bid'a ka canza hanya ko in ka ga dan bid'a ka je ka wanke idan ka dan kaga an mara kyau to kaga ba zaka dauko shi ka dan baka a gurin da bid'a kuma kai karfi ba kuma kai kai ana kake rayuwa yanzu ba inda zai ce layin su gaba ɗaya da ahlus sunna ne ba lalle ka samu haka ba ka ce kai ba za ka zauna a gida ba sai layin kowa ahlus sunna ne ba za ka sai abinci ba ba za ka sai abinci ba ba za ka sai kifafi ba ba za ka je kayan yau da kullum sai gurin wanda da yake ahlus sunna to in ka tafi akwai inda za ka je ka tar wani abu zai tokare ka kana bukata kuma ba wani wanda yake ma abincin sunnan mai sayarwa to shi sa ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala yace mas'alar kaurace wa yan bid'a da kuma nisanta su da rashin zama da su yana da ta'alluki da gari da zamani akwai zamanin da sunnar ita ce mai karfi bid'ar kadan ce to a lokacin shine malamin su irin wannan bayani kada ka zauna dan bid'a kada ka hira da shi kada ka saboda ni saboda su ne daidaiku a cikin al'umma din akwai kuma zamanin da ya zama da za ga sunna ce tafi amma ana bid'a ce tafi yawa cikin al'umma da tafi yawa anan kake anan ka taso ma'ana to a lokacin nan to na za ka kalli mafsada da maslaha akwai inda ba za ka shiga ba akwai inda za ka kaurace masa akwai kuma wanda duk yana bid'a za ka yi mu'amala da shi saboda ma wala Allah yana ya jarinci abin da yake ilimi yake bukata karantarwa yake bukata ba wai magana kaurace masa ba shi bai ma san abin da yake bid'a bane ya taso ya ga ana yi da haka shi kullun yana yi ne tsakanin shi da Allah iya bayyanta shi to kaga wannan ba magana yanzu kaurecewa ake ba magana karantarwa ne da ilmantarwa da jawo shi jika dan haka wannan ma nau'i ne na hijira da malamai sun yi bayani duka waɗannan abubuwa malamai sun yi rubutu a kai da haka dai Allah madaukakin sarki a wannan gaba ta aya yana gaya mana kasar Allah tana da yalwa dan haka sai ku yi hijira ku je ku tsaida addinin Allah wasu fassara wa ardullahi wasi'a suka ce ardullah ana nufin arzikin Allah ma'ana arzikin Allah mai yalwa ne me suke ne me suna ne mai ma'ana kada ka zauna inda zaka takuru ka tafi inda zaka samu har Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala yake cewa fatakunu al-ayatu dalilan ala al-intiqal min al-ard al-ghaliya ila al-ard ar-raqiya yace ayar umman fassara ardullah da arziki sai zama ayar dalili ne na mutun ya tashi daga kasa mai tsada ya tafi kasar da ke da sauki tunda an ce ardullah arzikin Allah mai yalwa ne ba kar ka zauna inda zaka takuru kamar yadda Sufyan yake faɗa Sufyan al-Thawri yana cewa kun fi mawdhi'in tamla'u fihi jirabaka khubzan bi dirhami in zaka zauna ka nemi gurin da in ka bada dirhami za a cika maka jakarka da gurasa ma'ana ka ji gurin da rayuwa take da sauki to wannan wani takariji ne malamai suka yi abinda da yake so su nuna mana ana Allah bai kuntata wa bayi ba kada bayi su kuntata wa kansu da haka in kana gurin da baka iya bautar Allah ko ma inda zaka iya in kana gurin da ake da tsadar rayuwa
ba ka da abin da kuma za ka iya rayuwa da wannan tsadar to dawo inda yake da saukin rayuwa sai ka rayu da abin da Allah ya baka ba tare da ka shiga wani irin hali ko ka shiga wata damuwa ba sai Allah ya ce innama yuwaffas sabiruna kusani ana sakawa masu hakuri ajrahum ladan su bi ghairi hisabin ba tare da hisabi ba mana ba tare da kididdiga ba masu hakuri kullun za a dinga tiba ana kamfata ana ba su malin safawa to ana as-sabiruna wasu malami sun fassara shi da masu azumi su ai su ne as-sabiruna domin ba abinda yafi hakuri yawa a cikin azumi hakuri yafi yawa a cikin azumi barin kada za ka yi da ci kana so ka ci za ka bari barin kada sha barin kada sha'awa duk waɗannan abubuwa ne da rai yana so amma hakuri za ka danne ka bi Allah sannan kuma ka nisanci abinda Allah ya hana to hakuri yake da yadda azumi da kanta ce gaba ɗaya azumin ba shine hakuri da haka inna ma yuwaffas sabiruna anan sai suka ce ana nabin masu azumi a hadisi qudsi Allah yake as-sawmu li azumi da wani wa ana ajzi bihi ni zan ba da ladan shi a hadisin Allah yake duk wani aikin dan adam nashi in kai daya a baka goma alhasanatu bi ashri amsalina sai ce illa as-sawma sai azumi fa innahu li nawan wa ana ajzi bi ma'ana shi azumi ba maganar in kai dai a baka goma ake ba ma'ana ladan shi ma bai yawa ne da haka suka fassara da cewa nan ana nufin azumi wasu malamai su ce a nan duk nau'in hakuri ya shiga ciki kuma shi ne zafi as-sabirun a nan duka wani abin da za a kira hakuri hakuri kala uku ne akwai hakuri akan abin da Allah ya kaddara wanda yake bai da dadi mutum bai da lafiya ya yi hakuri bai da shi kuma yana da bukatu ya yi hakuri wani nashi yana cikin wata musiba ko ɗan shi ko matar shi ya yi hakuri me ma'ana hakuri shi ne mutum ya kiyaye bakin shi ba zai faɗa abin da Allah ya hana ba ba kuma zai yi fushi da Allah ba saboda wannan abin da Allah ya dora masa kun san akwai wanda in cuta ta same shi ya fushi da Allah mahaliccin shi a cikin mutane akwai masu irin wannan daga nan kuma sai baki ya dinga faɗar kalmomi na kafirci to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gwada misali lokacin da dan shi Ibrahim ya bar duniya manzon Allah yake cewa zuciya tana bakin ciki ido yana zubar da hawaye amma ba za mu faɗi wani abu ba sai abinda Allah yake so to wannan shine hakuri za ka ji damuwa da ba ka da lafiya za ka ji damuwa ban da lafiya ba ka da shi za ka ji damuwa ban da shi amma kuma ba za ka yi abinda Allah baya so ba za ka yi fushi ba in an kira sallah za ka yi sallah in azumi ya zo za ka yi ba za ka ce ni ba zan yi sallah ba ai yanzu ma zama nake yi gashi ban da komai a'a to wannan shi ake kira hakuri shi hakuri idan musiba ta samu bawa wajibi akwai mataki na gaba da hakuri shine matakin ar-ridha yarda da wannan musiba mutum ya ji yadda idan zai farin ciki Allah ya bashi kuɗi kuma sai ya farin ciki idan Allah ya dauke kuɗin wannan shine matakin ridha to wannan ba wajibi bane mustahabi ne dan ba kowa zai iya ba shi mustahabi ne a ji cewa yanzu mutum ya wayi gari dan shi ya mutu amma a zuciyar shi yana jin kamar lokacin da bai mutu ba dake yin saboda yarda da wannan abin da Allah ya dora mai to wannan ba kowa zai wannan mustahabi ne amma hakuri shi wajibi to su bayan Allah wanda suke kololuwan matakin kamar annabawa za ka same su tare da ar-ridha yarda da kaddarar da kuma hakurin ban ma da godiya a kai da godewa Allah akan wannan lamari da to amma abinda mu Allah ya abinda yake na wajibi ka yarda da wannan to hakuri da wannan kaddara ta same ka nau'i ne na hakuri sannan nau'i na biyu na hakuri hakuri wajen bin Allah kafin kai wa Allah biyi ya ana bukatar hakuri kana jin inuwa mai jaji za a ce hayya ala sala sai ka dau buta kai alwala ka hakura da inuwa ka to masallaci kana son ka ci abinci za ka bar shi kana son ka sha abinci za ka bar shi saboda me saboda azumi to hakuri wajen bin Allah sai hakuri na uku shine hakuri wajen bari sabawa Allah shi ma saban Allah yana buƙatar hakuri wajen bari akwai saban da mutum zai ga ran shi yana so zuciya tana buƙata to amma sai ya hakuri tana Allah ya hada shi bari to duka wannan nau'o'in hakurin wanda duk ya cika su shi ake kira as-sabir to Allah yana sakantawa masu hakuri ladan su ba da hisabi ba ma'ana za a dinga ba su ne ba tare da kirgawa ba kudin kan fitowa za a dinga yi kamar yadda malamai suka yi magana suka ambata kamar Imam Qatada yana cewa la wallahi ma kana hunaka mithyalun wala mizan babu wani ma'auni in an tashi ba da ladan ba wani ma'auni kurin kan fituwa za a yi ta ba wanda ya shubutu da wannan sifa ya zama mai hakuri wajen bin Allah madaukakin sarki to anan wannan gaba tana nuna mana ladan hakuri mutum ya kokari kuma ya cika waɗannan nau'ikan hakuri guda uku ya hakuri wajen da abin da Allah ya tsora masa kada ya fushi kada ya faɗi mummunar kalma kada ya mummuna aiki yayin da wani abu ya same shi wanda yake mara daɗi in an tambaye shi alhamdulillah sannan abu na biyu yayi hakuri wajen bin Allah duk da ba daɗi ya daure da sanyi ana kananin sanyi za ka yi alwala ba abinda za ka dumama ruwan to wannan din nau'i ne na hakuri ana sanyi za ka fito sallar asuba nau'i ne na hakuri kana san dukiyarka za ka cire ka baya maza Allah ya ce as-sadaqatu burhanu sadaka dalili ce dalili da ke gwada imanin mutum domin ita sadaka tsantsan neman lada yake sa ake yin ta sabanin kyauta ana yin kyauta dan neman wani abu shi yasa mawadaci shi yasa talaka yana yi wa mai wadata kyauta saboda ita tana da manufofi da yawa ana yi dan neman lada ana kuma yi dan neman wani abu na duniya mutum ya dauka ya bayar ba wai dan shi wanda aka ba bai da shi ba amma ita sadaka tsantsan lada ne a cikin ta tabarru'i ne ma'as domin na ƙasa ne na sama ne yake ba na ƙasa wani za ga bai da hannu bai da kafa a na ɗaya amma ka ɗebo kuɗi ka baki kai ga san ba abin da zai iya maka ka bashi ne saboda gazgatawarka da imaninka Allah zai baka Allah zai biya ka to shi sa manzo Allah ya ce as-sadaqatu burhan to kana son ka ɗauka ka bayar shi ma dauki ne na hakuri in baka daure ba za ka iya bayarwa ba za ka gane haka ne idan ka tashi kai za ka bar za ka gane ashe masu kuɗi da suke fitar da dukiyarsu su yi sadaka su bayar to za ka cewa suna kokari sai a za ka gane ka kai ma ka kiyasta karan kanka yanda dan abin da yake da shi za ka bayar sai ka ga sai ka daure to duk wannan nau'i ne na hakuri sannan kuma sai hakuri wajen barin saba wa Allah rai yana so ka hakura ka ki saboda Allah ya hana to in ka cika wannan sai ka zama cikakken mai hakuri to ai tana na falala na yin hakuri da abin da Allah ya tana dawwa bayi masu yin hakuri da haka a wannan aya Allah ya kira mu'minai su tabbata kan imaninsu su kiyaye dokokin Allah su kyautata a nan duniya Allah zai kyautata musu duniya da lahira sannan kuma idan sun samu takuruwa a gurin da suke to kada suke shi sun zauna nan su yi hijira su tafi inda za su iya bauta wa Allah gwargwadon iya abin da za su iya sannan su yi hakuri akan bin Allah din su sani yin hakuri wajen bin Allah da yin hakuri wajen barin sabon Allah da yin hakuri kan abin da Allah ya kaddara to duka wannan yana da lada mai ɗimbin yawa sannan sai Allah ya ce
qul inni umirtu an a'budu Allaha mukhlishan lahu ad-din wa umirtu li an akuna awwalal muslimin
Allah ya ce qul kace inni umirtu hakika ni an umarce ni an a'budu Allaha in bauta wa Allah mukhlishan lahu ad-din ina mai tsarkake addini gare shi wa umirtu an umarce ni li an akuna awwalal muslimin in zama kuma farkon musulmai wanda yake mika wuya anan Allah yana umarta Annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga ayat da ta gabata mu'mini aka kirawo aka umarce su da kiyaye dokokin Allah to manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallama shi ma haka Allah ya bashi umarni Allah ya ce ku duka ga ya musu inni umirtu ni ma an umarce ni an a'budu Allaha mubta wa Allah mukhlishan lahu ad-din ina mai tsarkake addini gare shi ma'ana in bauta wa Allah kadai ba tare da shirka ba wannan shine umarnin da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma umarni ne a bayan shi mu al'umma su mun shirka duk da manzon Allah aka ba kai sai amma al'umma su ake nidi iyyaki a'ani fasma iyyajara kamar da laraba suke fada ana gaya wa manzon Allah ne amma mu ma al'umma su mun ji idan manzon Allah wanda yake kowa girma da daraja da farala a gurin Allah Allah ya ce ya bauta wa Allah da tauhidi domin babu aula mu kuma sai ni koyi mu bauta wa Allah da tauhidi anan zai nuna maka girma da daraja da falala ta tauhidi abinda aka umarci manzon Allah an umarce ni an a'budu Allah in bautawa Allah wannan shine alakar Allah da bayi mu bayin Allah ne ba ƴaƴan Allah ba ba abokanai ba ba abokan tarayya ba bayi kuma manzon Allah ma bawan Allah kuma ya fi son wannan kalma yace kar ku zuzuta ne kamar yadda na yahudu da nasara ko kuma kamar yadda nasara suke wa annabi Isa kaku yi min irin wannan yace fa qulu abdullah yace fa inna ma ana abdullah ni bawan Allah ne manzo Allah ne fa qulu abdullah wa rasul shi yasa manzo Allah yana son wannan kalma ta abdullah bawan Allah ko kuma kace rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma wani mataki sama da wannan da zai kai shi ko danganta shi da bunuwa kace da kamar da kiristoci suka yi wannan baya halatta shirka ko kace aboki wannan ma shirka ne ko abokin tarayya shirka ne haƙƙin Allah na bauta Allah kadai ake wa ba a ga wani kowaye ba za ka zo yanzu kace bari in yi sallah dan annabi sallah ibada ce dan Allah za ka yi kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sai aka ce me la sharika la wani kace bari in yi azumi dan annabi azumi ibada ne dan Allah za ka yi da haka sai dai kai wa Allah kadai sadaka in zaka bayar ka ce dan Allah za sadaka na bayar dan Allah ibada ce ibada ana yi wa Allah kadai ku duba ayar umirtu an a'budu Allah in bauta wa Allah mukhlishan lahu din ina mai tsarkake addini zuwa gare shi da haka shi manzo Allah manzo ne bawa ne na Allah idan ana magana bayi na Allah to manzo Allah yafi kowa ba wani wanda za ka hada da manzon Allah sawa'un farkon halitta ko zuwa ƙarshen ta duka annabawa manzon Allah ya fi su duka manzanni manzon Allah ya fi su bal ma malami suna cewa salihi nagartaccen mumini ya fi mala'ika daraja a gurin Allah suna bibi da darajar salihin mumini akan mala'ika to akan wannan kauli manzon Allah ma duka bai ke da mala'iku gaba daya wannan duka matsayi ne na manzon Allah inda matsayi ne ake magana cikin bayan Allah amma ana magana Allah to Allah daban manzon Allah daban ba ka daukan haƙƙin Allah ka bai manzon Allah in kai haka sai a ce shirka domin wannan haƙƙi ne na Allah shi kadai haka kuma manzon Allah ya koyar haka kuma aka umarce shi da ya koyar a kadaita Allah da ibada kada a hada Allah da kowa to wannan yana nan wajibin ikhlasi da ma'ana yadda ake son kowa ya zama mai ikhlasi wajen bautawa Allah sannan anan har wayo cikin wannan aya za mu ga cewa mai wa'azi ana so ya zama shine farkon mai aikata abin da yake umarni kada ka zama kana wa'azi amma ba ka yin abin da yake kira zuwa kai kana kiran mutane zuwa ga tauhidi amma kai kana shirka ga wani ya fita yi wa'azi kan tauhidi kuma ya da gida ya girki kaya kuma yana duba yana safi yana wannan kaga wannan bai ba abin da yake aikata ko da abin da ya fada na tauhidi gaskiya ne to shi kuma bai aikata wannan ba to ana so shi yasa yace wa umirtu li an akuna awwalal muslimin to wannan kalubale ne ga masu da'awa ga masu wa'azi sune ajin farko kada kana wa'azi a daina kariya kuma ya zama kana kariya kana wa'azi a daina alhushi kuma kai kana yi kana wa'azi a daina zina kuma kai kana kana duk abin da kake wa'azi da ma abinda baka yi wa'azi ba a matsayinka na mai ilimi to ka nisanta la tanha an khuluqin fa ta'ti ya mislahu arun alayka idza fa'alta azim kada ka hana wata dabi'a kuma ka zo ka aikata in kai abin yayi girma ta sifu dawa ali bi saqam wa jiddana kana sifa ta magani ga mara lafiya siyo kaza siyo kaza ka siyo kaza amma kuma kai ba ka da lafiya kai kana da cutar kuma kana ba wani maganin wannan cutar kaga wannan ba wanda zai ce wannan abu na masu hankali ba wanda zai ce akwai hankali cikin wannan to nan ayat tana nuna cewa mai da'awa da mai kira zuwa ga Allah da mai tarbiyya to ya zama shi ne farkon wanda yake kamanta wannan ayyuka din duk da cewa malamai Allama Muhammad al-Amin al-Shamsiti cikin tafsirin shi Adwa'ul Bayan cikin suratul Baqara tafsirin fadin Allah ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab a karkashin nan yayi bayanin cewa ba kuma dalili bane na wanda Allah ya sanar ya san gaskiya ya san ayyukan alkhairi to kuma ba dalili bane dan shi baya yi kuma yace ba zai kira wani ba cewa ne laifin ka san cewa wajibi ne a yi sallah sai zama shi yana wasa da sallah saboda haka yace ba zai dinga umartar iyayen shi da sallah ba yayi ne sai zama laifin biyu na wasan kuma ga aikin alheri ya sani kuma yake umarta fi ba kamila ita ce kana umarni kuma kai ma kana aikatawa sai wanda take biye mata kana umarnin ba ka aikatawa sai wanda take tabe muni ba ka umarnin kuma ba ka aikatawa duka haka mu gane wannan al'amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar in dai ka san abu banna ne wajibi ne ka hana in ka san abu alkhairi ne to dole ne kai umarni da shi in ka ga an bar shi musamman idan ya zama wajibi ne rashin yin ka kuma ba dalili bane da ka yi umarni da shi dan sai zama kai ne bibi da shi kai ba ka yi kuma ba a yi an bari kuma banna ce baka gyara ba to amma abin da yake cika shine zama kana umarni kana aikatawa akwai hadisi mai ban tsoro ga mai da wanda baya aiki da abin da yake fada ranar tashin alkiyama a cikin wuta yan wuta suna cikin wuta sai su ga wani mutum gaba ɗaya an jefa cikin wuta yana ta juyawa kayan cikin shi sun zubo yana ta kewayawa sai su kewaye sai su ce ah ba wani bane ba kai ne kake umarta mu ba mai aikin alkhairi kai ne kake hana mu munkar yace ni ne to ya muka ganka kai yace ina umarta ku ni ba na yi ina hana ku ni ba na hannuwa ku duba anan duka a wuta suke su duka amma a zamanin da kaga ana yi masa ta sa sun manta da ta su a wannan lokaci saboda yadda suka tashi ta kada ta su dan haka idan ya zama na tana da ilimi kuma ba ka yin abin da ya wajaba to hukubarka tana da girma wa alimun bi ilmihi lam ya'mal mu'azzabun min qabli ubadil wasan malamin da zama baya aiki da ilimin shi to gaban ma a sa masu mutan goma ka wuce shi sai an sanya shi kame da hadisin Abu Huraira wanda Imam Muslim ya rawaita yana cewa farkon wadanda za a fara sawa wuta daga cikin su akwai malam wanda Allah ya baiwa ilimi laifinsa shine bai yi aiki da wannan ilimi ba bai yi kira dan Allah bai yi ikhlasi ba to dan haka anan Allah ya ce wa manzon Allah ka gaya musu ni ma an umarce ni an a'budallaha ummuta wa Allah mukhlishan lahu dinina mai karfafi addini gare shi wa umirtu kuma an umarce ni li an akuna awwalal muslimin in zama farkon wanda ya mika wuya mana yi imani da Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan al'umma shine gaba yafi kowa tsoron Allah yafi kowa bin Allah yafi kowa kiyaye dokokin Allah manzon Allah babu wata sifa mai kyau da Allah ya umarni face manzon Allah yana da kamala ta cikar ta babu wani abin da Allah ya hada face manzon Allah ya nisanci wannan abu manzon Allah baya aikatawa domin yana da isma Allah ya kare annabawa daga fadawa cikin alkaba'ir manya-manyan zunubai in sun yi wani abu wanda ba haka ya kamata su yi ba sai Allah ya gyara musu Allah baya barin su tafi a haka sai Allah ya ce ga yadda ya kamata ku to da haka manzon Allah ya cika wannan umarni kuma yana kira ne zuwa gare mu idan zama umarci manzon Allah ga haka to ina ga kuma mu min babu aula mu zama haka sai Allah ya ce ni
qul inni akhafu in asaytu rabbi azab yawmin azim قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين
قل كشيء إني أخاف حقيقة أني إن أصور إن أصيت ربي إن سابع أبنجينا منك أصور عذاب يوم عظيم عذاب وترانا لجرمة حقيقة أني إن أصور إن سابع أبنجينا إن أصور عذاب وترانا لجرمة قل الله أعبد كشيء الله كإذن بوتاوه ai kul a'budullah kace Allah kadai zan bautawa mukhlishan lahu dini ina mai tsarkake addini gare shi shi kadai fa'budu ma shi'tum tunda ko kun kiji to ku bautawa abin da kuka so abin da kuka ga dama min duni ni ko ma bayan Allah ni dai Allah kadai zan bautawa kul ka ga ya musu innal khasirina hakikanin masu asara allazina khasiru anfusahum sune wanda suke asarar rayukan su kawunan su wa ahlihim da iyalansu yawmal qiyama ranar tashin alqiyama ala qusurara zalika wannan hasara din huwa alqusranul mubin ita ce hasara mabayyaniya har yau dai Allah ya ci gaba da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana dan mu azantu qul kace inni akhafu in asaytu rabbi azaba yawmin azim hakika ni ina tsoro in na saba wa ubangiji na ina jin tsoron azaba mai girma kamar karatun mu naje mutun ya zan bainal khawfi war raja kun ga manzon Allah Allah ya ci ya fada shi yasa duk wanda zai zo ce baya tsoron azabar Allah to ba gwanin sha bane ba kuma daidai bane mai da suke tsoro su cewa wai ga wani ya kai matakin walittaka ko ya kai kutubi ko ya kai gausi shi yana bauta Allah ne ma ba wai dan tsoron Allah to wannan kuskure kamar yadda muka faɗa jiya ga annabi Allah ya ce ka ga ina tsoron in asaitu rabbi azab yawmin azim domin tsoron wuta da azabar wuta yanki ne na tsoron Allah dan imani ne da cewa in mutum yayi laifin Allah zai azabta shi kuma Allah yana da iko kuma ya tanadi wannan wuta yayin da mutum yake tsoron fada da abin da yake gode yayi imani da Allah yayi imani da gai yayi imani da abin da Allah ya samu to manzo Allah yake ka ga ya musu ina tsoro in na saba wa ubangiji na to ni ma ina tsoron azaba mai girma to idan manzo Allah yana fadin haka ina ga kai ina ga ni wanda mu ba mu kai daraja ta shi ba ba mu kai girma shi ba ba mu kai alfarma ta shi ba amma duk da sai ce yana tsoron in saba wa ubangiji to wannan ana fada ne dan mu kara kai mu kara kiyayewa mu nisanci saba wa Allah sai ya ce qulillahi a'bud ka ga ya musu ni Allah kadai zan bauta wa ba zan bauta wa kowa sai Allah mu kulli sallahu dini ina mai tsarkake addini aka sake maimaita magana ikhlasi dan ibada in ba ikhlasi ba ibada bace wanda duk zai ce yayi imani da Allah kuma ya imani shi da Allah kuma yana hada Allah da wani wajen bauta ko yana kiran wani Allah a shirka ta addu'a in ya tashi zai roki me ko ya roki Allah sai roki wani Allah yace ka bani haihuwa ka bani kaza ko ga ya hada Allah da wani ko ya tashi zai ibada yayi ibada ga wani Allah muna ganin yan hakika waɗannan kafiran suna sallah ma kiran wani Allah suke a cikin sallah in zai kabbara kace Allahu akbar ki sunan wani zai kirawo saboda kai matuka wajen shirka wanda sallah ibada ce ga Allah tsantsa haƙƙi ne na Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai inda aka ce a ambace shi a cikin salati amma an tashi yadda manzon Allah ya kore haka ake kuma Allah kada ya cewa to amma saboda tsabar shirka sai mutum ya zo sallah kuma sai ya kira sunan wani Allah wajen Allahu akbar sai ya kira sunan wani Allah to babu shakka wannan ko tantama babu akan kafirci duk wanda yake da aqidar wani zai iya zama Allah to wannan kafiri ba wani tawili da wannan zai dauka in dai har yana da kudirin cewa wani Allah ne kowa ma Allah ne waɗannan masu aqidar hakika suna da wannan kudirin to wannan kafiri ne babu wani tawili a kai shine kafircin da baya dauka wani tawili domin abu ne da yake a fili ba daidai yake da wanda yake da tariƙar da wanda yake jinginuwa zuwa gare ta ba ba duk wanda yake jinginuwa zuwa ga wannan tariƙa yake da wannan aqidar ba to kaga ba za ka yi hukunci kace kuma duk wanda yake dariƙar wani to kafiri bane ba za ka yi wannan hukuncin ba dan ba kowa yake da wannan aqidar ba amma duk wanda yake da wannan aqidar ta komai Allah ne wannan ba musulmi bane saboda wannan kafirci ne da baya daukan wani abu mutum ya allantar da wani abu daban to gashi nan manzo Allah Allah ya ce ya fada Allah zai bautawa kadai yana mai tace addini gare shi fa'budu ma shi'tu to ku ku bautawa abin da kuka ga dama wannan shi ake kira ta'di umarni ne amma ba wai na aje ayi ba kamar jan kunne ne fa'budu ma shi'tum to ku kuje ku bauta abin da kuka ga dama min dunihi ko ma bayan Allah madaukakin sarki wannan umarni ne na tsoratarwa na jan kunne na gatsi in kun isa kuje ku yi za ku ga sakamako sai ya ce kul kusani innal khasirin haqiqanan masu asara sune allazina khasiru anfusahum wa ahlihi wanda suka yi asarar ka rayukan su kawunan su da kuma iyalan su yawmal qiyama ranar tashin alqiyama anan ayat tana so ta bayyana mana makomar waɗanda suka bauta wani Allah tunda manzon Allah Allah ya ce ya faɗa Allah kadai zai bauta yana mai tsarkake addini to wanda zai bauta wani Allah ya shirka kamar yadda aka ce waɗannan kuje ku yi din to waɗannan sune hakikanin asararru domin a ranar alqiyama za su yi asarar rayukan su kawunan su karan kansu tunda za su ga wuta kuma za su yi asarar iyalansu. Anan wasu malami suka ce ma'ana idan iyalan suka bi Allah su kuma su bi Allah ba, to za a sanya iyalan aljanna su kuma su tafi wuta. Da ka sun yi asara. Wasu malami suka ce a'a, dukkan wani mumini yana da mata a aljanna, ko yana da mata a aljanna, ko kuma dukkan wata rai tana da mata da Allah ya halitta aljanna. To yayin da ranka yi sabo ta yi kafirci ta shiga wuta, ta yi asara waɗancan iyalan. Wasu ka ce a'a, zai iya zama iyalan da shi ran gaba ɗaya duka kafirai ne, amma asarar da za su yi in sun shiga wuta ma ba za su ga junansu ba. In sun shiga wuta farkon lamari za su ga juna. A farkon lamari tashin alkiyama an tashi Allah ce yubassarunahu, za su ga juna. Yawaddul mujrimu, a lokacin kafiri zai yi burin law yabtali min azabi yawmidhin bibani, ina ma zai bada fansa ya bada ƴaƴan shakali shi, wa sahibatihi ya bada matan shi ya bada ƴaƴan shi, wa fasilatihi allati tuwi ya bada dangin shi ma shi a kyale shi, wa man fil ardi jami'an kai ya bada ma kowa shi ya kubuta sun bayunji. Allah ce kalla inna halaza, ba zai yi ba, a ranar ba za a karfansa da kowa ba. Da haka farkon lamari za su gansu, amma in an shiga wutar an riga an dawwama a ciki, to a ranar ba wanda zai koma kanta, kowa kuma ta kanci zai dinga yi, domin me? Domin ya shiga cikin azaba da ta mantar da shi kanshi. Da haka suka ce anan ba wai lallai ba ma sai sun rabu ta shanye shiga aljanna shi yana wuta, za su iya zama duka ma suna wutar amma sun yi asara juna, ba za su ga juna ba. Shine Allah yake cewa haƙiƙanin masu asara sune allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyama. Sai ya mutum zai kaucewa wannan shine ta hanyar imani, ta hanyar tauhidi, kaɗai ta Allah da bauta, tsayawa kan abin da Allah yake so, bar abin da Allah ya hana, to mutum ba zai zama cikin wanda yayi asara ba. Da haka a shari'a hasararre shine kafiri, shine wanda yake kowa asara. Mumini kuma musulmi gwargwadon imanin mutum gwargwadon riba shi, gwargwadon aikin shi gwargwadon riba shi, kamar idan an je lahira zai zama mataki. Amma wanda aka ce kafiri ne, to wannan ya gama yin asara. Shi yasa in mutum ya kalli waɗannan ayoyi sai ta gode wa Allah da yake musulmi, sai ya gode wa Allah da wannan ni'ima da Allah ya masa, domin ni'ima ce mai girma Allah ya yi ka musulmi, saboda shi ne ka samu albarkar duniya kuma ka samu talafira. Sai Allah ya ce ala ku saurara zalika, wancan abin da aka ambata na hasarar iyalai shine huwal khusranul mubin, shine hasara mabayyaniya wadda take tafili, babu wata hasara da ta kai wannan. Domin me? Mutum da ya yi hasarar kanshi da iyalan shi gaba daya ya zama ya rasa komai a wannan rayuwa. Ubangiji Allah ya kare mu. Inna muna roƙon ka tabbatar da mu akan tauhidi, Allah ka raya mu akan tauhidi, ka tashe mu tare da annaba da siddiqai da shahidai da salihan bayi. Ya Allah muna tawassuli da wannan karatu, Allah ka sanya albarka cikin rayuwarmu, Allah ka ba mu abin da muke nema, Allah ka ba mu abin da muke so duniya da lahira, Allah ka ba mu abin da muke nema duniya da lahira. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina, Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Subhana rabbika rabbil izzati amma يصفون. والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.